This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Mazauna Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Dalol da kuma Niya FM. Kuna kuma iya saurare mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu ku kuma da sake kama tashar mu a daidai wannan lokaci. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku. Bayan labaran duniya, Sahaba zai shigo da shirin nagari na kowa. Kafin mu kai ga haka, ga halin da duniyar take ciki a labaran duniya.
To jama'a, tare da sallama ga cikakkun labaran wanda ni Usman Kabar zan karanto. Mahukunta a kasar Kamaru sun ce wani bom ɗin kunar bakin wake ya fashe a garin Marwa da yake Kamaru, inda ya kashe akalla mutane 10 a jiya Asabar. Wannan harin bom ya zo kwanaki 3 bayan tashin tagwayen bama-baman da akalla mutane 20 suka rasu. Talabijin ɗin gwamnatin kasar ya ce wata mace ce ta tada bom ɗin a wani fitaccen filin dandalin dare, inda kuma hakan ya ankarar da jami'an soji da masu ceto suka shiga neman waɗanda suka jikkata. Kamfanin dillancin labarai na Reuters sun ce sun ji wani babban sojin kasar yana faɗin cewa akalla mutane guda 60 ne suka jikkata. Ba dai wanda ya ɗauki alhakin waɗannan hare-hare, amma hukumomin ƙasar Kamaru na zargin ire-iren harin nan ne na 'yan Boko Haram na Najeriya. A yau Lahadi, shugaban Amurka Barack Obama ya kammala ziyarar da ya kai ƙasar Kenya tushensa bayan yin jawabi mai ratsa jiki a ziyarar tasa. Daga nan kuma ya sauka a Addis Ababa a Ethiopia a matsayin shugaban Amurka na farko da ya ziyarci ƙasar ta Ethiopia. Ya kammala ziyarar ne a can Kenya tare da halartar liyafar da shugaban ƙasar Uhuru Kenyatta ya shirya masa. Obama a jawabinsa ya nuna cewa mahaifinsa da mahaifin Uhuru na Kenya sun san juna. Ya ce bai san farin cikin da za su yi ba idan har suka gane cewa 'ya'yansu yau suna tare a wannan wuri. Mr. Obama ya jaddada cewa Amurka da Kenya za su haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen yaƙar ta'addancin 'yan ƙungiyar Al-Shabab na Somalia masu kai musu hare-hare a Somalia. Akalla mutane guda 800 aka ceto daga cikin kwale-kwalen da ke neman nutsewa a ƙoƙarin su na ketawa ta kan tekun Mediterania. An haura da bakin hauren zuwa gabar jiragen ruwa da ke Sicily. Mafi yawancin mutanen da suke cikin jirgin sun fito ne daga ƙasashen Sudan, Eritrea da kuma Syria a cikin jirgin. Akwai mata da yara da dama a cikin tawagar da ke ƙoƙarin tsallakewar, kamar yadda aka gansu sun yi sahu suna karɓar abin sawa a baka bayan an ceto su. Wasu kuma bayan an cece su an miƙa su zuwa garin Pozzolo, inda yake kudu maso gabashin Sicily. Ceton ya zo ne kwanaki kaɗan da kifewar kwale-kwalen wasu baƙin hauren da suka nutse a kusa da gabar tekun Libya. Waɗanda suka halaka ɗin a baya sun fito ne daga ƙasashen Senegal, Mali da Benin, kamar yadda hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya suka sanar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan ƙungiyar Shi'ar ƙasar Lebanon na Hezbollah sun ce har yanzu suna ci gaba da sa rai da taimakon da suke samu daga ƙasar Iran duk da yarjejeniyar nukiliyar ƙasar da sauran ƙasashen duniya masu ƙarfin faɗa-aji. Shugaban su Hassan Nasrallah ne ya bayyana wa magoya bayansa haka a jiya Asabar. Ya ce alakar su da Iran ta aƙida ce wadda ita ce akan gaba fiye da ta hulɗar diplomasiya a duniya. Iran dai ita ce babbar mai tallafawa Hezbollah da makamai, wanda kuma ƙungiya ce da Amurka ta sa a jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda a duniya, musamman ma yadda suke kira da darkake ƙasar Isra'ila daga bayan ƙasa, yayin da kuma suke ci gaba da barazana ga ƙasashen Turai. A yanzu haka dai akwai mayakan Hezbollah da ke faɗa na mara wa sojojin Bashar al-Assad baya a Siriya. Amurka ta ce taimakon Iran ga Hezbollah da 'yan Houthi abin damuwa ne duk da yarjejeniyar da take tsakaninsu. Shugaban Amurka ɗin Barack Obama ya ce zaben da aka yi a Burundi bai inganta ba, sannan yana kira ga gwamnatin ƙasar da 'yan adawa da su zauna zaman tattaunawa. ya ce sun tattauna game da zaben na Burundi shi da shugaban kasar Kenya a lokacin da ya kai ziyara inda suke son a tattauna a siyasance don gudun jawo yakin da zai hallaka waɗanda ba su ji ba su gani ba. Sai dai ministan harkokin wajen Burundi Alan Yamitwe ya yi watsi da wannan batu a Addis Ababa da cewa ba wanda ya isa canza abin da ƴan kasar Burundi suke so. ƴan jam'iyyun adawa a kasar sun yitar da wannan sakamakon zabe tare da kiran da a sake yin zaben bisa sahihanci. Gaba daya ƴan jam'iyyun adawan sun kauracewa zaben da aka yi domin sun ce Pierre Nkurunziza ya saba ka'idar kundin tsarin mulkin kasar mai ba da wa'adin mulki biyu kacal. Kasar Tunisia ta gabatar da zaben kudirin sabuwar dokar da za ta yi yaki da ta'addanci a kasar bayan sun dandana hare-haren da ya shafe su wanda har ya kashe 'yan kasashen waje. Sai dai masu tsokaci a al'amuran yau da kullum suna ganin hakan na iya daburta 'yancin kan kasar da ta sha wuya wurin samu ajiyar juhalin da suka yi. A watan da ya gabata ne dai wani dan bindiga ya kashe mutane guda 38 yawanci 'yan kasar Burtaniya da ke yawon bude ido a bakin tekun birnin Sosai. Haka kuma wasu 'yan bindiga guda biyu sun hallaka mutane 21 'yan kasashen waje su ma masu yawon bude idanu da wani dan sanda guda daya a Bardo Museum da ke Tunis. Dukkanin hare-haren 'yan kungiyar ta'addar ISIS ne da suka dauki alhakin kaishi, sai dai kungiyoyin 'yancin bil'adama suna kalubalantar wannan daftari na sabuwar doka. Sun ce sabuwar dokar za ta iya ba da damar cin zarafi da yankewa mutane hukuncin kisa da keta haddin mutane a Tunisia. Sojojin taron dangin Saudiya wanda suke jagoranta wajen yakar 'yan Houthi a Yamal sun ce za su tsagaita wuta domin tausayin bil'adama na kwanaki biyar. Wannan tsagaita wuta zai fara aiki ne a tsakar daren yau Lahadi. Tsagaita wutar ya biyo bayan bukatar shugaban kasar mai gudun hijira a kasar Saudiya Abdurrabbu Mansur Hadi inda ya roki a sami ba da dama domin a kai magunguna da kayan agaji a kasar ga waɗanda suka jinkata. Sai dai sojojin taron dangin suna da damar mai da martani matukar 'yan Houthi suka saba a wannan tsagaita wuta. Majalisar Dinkin Duniya ta ce rikicin na Yamal ya shafa watanni hudu wanda ya halaka akalla mutane 640 wanda kusan rabin su duka fararen hula ne.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla yanzu kuma ga sahabo da shirinmu na gaba.
Nagari na kowa. Cikin shirin za ku ji cewa
to alhamdulillah ni nayi makaranta na boko iyaka na secondary school kafin in yi aure, kuma a bangaren islamiyya ma ta bangaren karatun addini har ne karatu din har na kai ga nayi degree har na kai ga ina masters a yanzu haka. To kin ga aure baya hana karatu.
Haji Arabiya Sufyan Ahmed shugabar kungiyar tallafawa musulmi mata kenan. Za ku ji karin bayani an jima kadan. Gwamnatin jihar Kaduna da jami'ar tafi da gidanka ko National Open University za su kulle yarjejeniyar aiki domin horas da ma'aikatan jihar ta Kaduna. Shin ina kwana ne kan koyar da sana'o'in hannu a makarantu? Muna da rahoto daga jihar Taraba. An yi kira ga gwamnatoci su zauna da ƙwararru domin tsara bukatun ilimi. Masu sauraro assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Jami'ar tafi da gidanka ta Najeriya da ake kira National Open University da Turanci za ta kulla yarjejeniyar aiki da gwamnatin jihar Kaduna domin horar da ma'aikatan jihar. Shugaban jami'ar Farfesa Vincent Ado Tenebe ne ya bayyana haka bayan ya gana da gwamnan jihar Malam Nasir Elufai. Ya ce akwai bukatar 'yan Najeriya baki daya su fahimci cewar jami'ar ce kadai za ta kawo maka ilimi har kofar daki. Saboda haka su yi amfani da wannan dama domin samun ilimi. Wakilin sashen Hausa Iliya Kure yana cikin wakilan da suka raci gangamin da Farfesa Tenebe da manema labarai.
Mu zo mu sanar masa cewa da duk mutane na Kaduna State da Nigeria gaba daya cewa jami'armu wato National Open University of Nigeria ita ce jami'ar ta kowa. Ita ce jami'ar wanda za ta kai ilimi har kofar aiki ka. Ita ce jami'ar wanda za ta yarda ka ci gaba da aiki kuma kana karatu kuma yadda muke koyar da dalibemu ba wai muna yi shi wanda yake cewa a turance part time bane wato duk wanda ya shiga jami'ar mu yana na daidai da kowaye da ya shiga kowace jami'ar ba Najeriya kawai ba a duka duniya kuma banda haka mun zo mu sanar ma mutane Kaduna cewa wannan jami'ar ta Open University za ta yi a koya ma matasan mu wanda ba su da aiki za mu ya koya musu sanayoyi wanda za su yi kuma za mu ya hada su mu koya musu yadda za su su yi rubuce-rubuce wanda zai sa su samu rance daga duka bankuna Najeriya wanda kuma za su iya zama suna yawo a kai hanya suna neman aiki ba za su zama na cewa suna ayyukansu har kuma za su ɗauki mutane aiki a haka zai zama na cewa wannan jami'ar ita ce jami'ar wanda za ta koya ma mutane yadda za su zauna da kansu su zauna cikin lafiya da cikin salama mu samu ci gaba kasan nan gaba daya.
Shin akwai wata yarjejeniya ne da kuke neman ku shiga da gwamnatin jihar Kaduna musamman wajen horar da ma'aikatan jihar Kaduna haka?
Kwarai da gaske abinda gwamna ya faɗa kenan cewa da wannan labari da muka kawo labari da kuma ya sa shi ya yi murna kwarai da gaske kuma ya ce shi yanzu ya alkawari cewa zai za mu shiga cikin wannan yarjejeniya aha wanda kuma zai sa mu zo mu sa hannu a takardu mu ci gaba da koya ma duk wanda suke neman ilimi.
Saboda magance matsalar yayi dalibai da kowa yana son aikin office babu wanda ya kware ta fannin sana'o'in hannu hukumomi suka yi kuskurima ga manhajar ilimi hakan ya kunshi horaswa ta sana'o'in hannu. Wakilin sashen Hausa Lawal Sani Kona ya zanta da shugaban hukumar ilimin sakandare na jihar Taraba Alhaji Iyasu Kirim kan inda aka kwana game da koyar da sana'o'i a makarantu.
Lalle ya fara aiki don a yanzu magana nake gaya maka koyo din nan. Ina ga kamar jarabawan da ake rubuta dukkan kasar nan Najeriya ya shafi darasin abin nan ne wannan abin nan computer. Kuma ina ɗaya daga cikin wannan sabon darasi da aka kawo. Kuma akwai ko irin sauran darussa don kasan akwai ayyukan hannu da suka kamar 35 wanda ake so kowane dalibi ya lakanci guda a cikinsu to kuma ina ga kamar shi ma wannan din kusan dukkan makarantu in dai a wayansu wuri ba kan nan Taraba ina tabbatar maka da cewa yanzu waye da ake rubutawa jaraban abin Afirka ta yamma din nan kusan kowane dalibi dole sai yayi guda ɗaya daga cikin wayannan 35 din lalle ko ya fara aiki sai dai ba za a ce no an same shi kamar yadda ya kamata ba ya danganci wuri zuwa wuri a wayan suraren ana yin shi da kyawu sosai da inganci sosai wayan suraren saboda matsaloli na yau da kullum a karantarwan din ba kamar yadda ya kamata ba.
Na dan yi taku zuwa cikin tarihi inda na tambayi Alhaji Iliyasu Kirim kusan shekaru 20 da suka gabata akwai kayan koyar da sana'o'i da dama waɗanda dunkulallun karafa ne da aka siyo daga kasar Hungary waɗanda ke iya aiki na akalla tsawon shekaru 30 ko fi in aka kula da su kan ko ina labarin su.
To ina ga wannan tambaya ne wanda ina da nauyi sosai saboda abinda ba misali abinda aka bani ni kai nan amanan sa kuma ake tambaya nan yi bayani a yanayin halin da yake ciki ba kaga yana da wahala kai magana a madadin mutane fiye da 100 kaza a makarantu fiye da kaza amma ni dai abin da nakan so in ce shine yanayin kasan shine abin da ya faru da su yanayin kasan nan kuma shine na daya ba mu da tattali kusan kayan gwamnati an dauka ne kaya ne na banza ba mai shi don haka kowa na iya amfani da shi ta kowane hanya wani lokacin ma akan iya mai da shi ya zamanto na mutum maimakon na jama'a to na kamar wannan dai shine abin da ya faru da kayayyakin nan lalle kan a wayansu makarantun har yanzu akwai dan wayansu abubuwa burbudin su suka rage wayansu su kuma don rashin masana tafiyar da su an bar su sun lalace haka wayansu an bar su ruwa da kaya sun yi tsatsa wayansu su kuma ba za ka magansu ba.
Dr. Mike Dio na kwalejin ilimin jihar Taraba da Kezin wadda makarantarsa ne ke da muhimmin haƙƙin koyar da irin waɗannan malamai ya yi ƙarin bayani kan ina aka kwana da wannan sabon shiri.
Yanzu yadda nake yi maka magana yanzu mun samu approval telefon za mu turo mutane guda 4 zuwa UK za su yi training and entrepreneurship so za su zo yanzu ba yi da theory education ne ake nema yanzu ba, amma za su practically su imparting knowledge. Entrepreneurship din kamar da suna ta nuna, idan sun je sun yaran su yi graduating, kowane course kana reading za koya maka entrepreneurship, so that in kana fita za koya maka yadda za ka yi business na kanka, yadda za ka yi generating job na kanka. Kaga gwamnati ma ta huta, aikin ka da kake yi gwamnati za ta samu riba, domin za ka biya tax, biyan haraji, domin kana yi haraji za ka biya haraji, gwamnati ma za ta amfana ta samu kudi kuma na yin wasu ayyuka.
Masana suna ganin a yadda martabar man fetur ke rugurgujewa a kasuwar duniya cikin wannan karni, kamata yayi tarayyar Najeriya ta sauya kiblar tattalin arzikinta zuwa noma da sarrafa ababe, kana shirya matasa yadda za su cimma amfana daga wannan sabon tsari ta wurin ba su ingantaccen ilimin takarda da ta aikin hannu. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo.
An buƙaci gwamnatoci da su zauna da ƙwararru akan harkokin ilimi domin a gano hanyoyin warware matsalar da taƙicinyewa ta ƙarancin malamai. Shugaban kwalejin ilimi ta tarayya da ke Katsina, Farfesa Mamman Abdu Wasagu, shi ne bayyana wannan bukata a wata tattaunawa da yi da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Huntuwa.
To abin da muke son mu yi da wannan gwamnati sabuwa da ta zo, za mu so mu zauna da ita mu yi abin da muke cewa need assessment, wato bukatu, ne ne bukatan gwamnati ta ɓangaren ilmantar da ɗaya mata. A misali shekarar gada za a shiga, kamar ƴaƴa nawa mata suke son su ga sun samu NC wanda za mu iya ba admission, to mu kuma kaga sai mu zauna mu ga gurbi nawa za mu iya ba su, mu tafi malaman mu ga yawan malaman muke da, mu ga irin abin da za a yi, kuma ga irin hall din da muke da wanda za mu iya ɗaukar su. To wannan shi ne ya kamata mu fara matakin farko, domin wannan shi ne ya kashe matsalar da muke da ta, a ce maka yara sun ƙara karatu ba aiki, domin babu NEED assessment. Gwamnati da sauran al'umma ba a tsaya an ce menene bukatar mu ba. Misali malamai nawa jihar Katsina ke bukata a yanzu nan, nawa ke ƙasa, nawa ake bukata. To kwanaki kamar yadda na samu hira da wani jami'in gwamnatin Katsina, ya nuna mini a gaskiya da za a yi maganan gaskiya ne, a ƙalla yanzu gwamnatin Katsina ta bukatar malamai 30,000 bisa ga waɗanda ke ƙasa, ƙwararrun malamai. To idan aka yi magana ƙwararrun malamai a Najeriya, ana magana waɗanda ke da ƙarancin NCE, wanda yake mu aikin mu ne nan. Wannan kamar yadda nace wani ne muka yi hirin shi yake bani, amma kamar yadda nace muna da buƙatar mu zauna da ita gwamnati, menene buƙatun ku na malamai ƙasa waɗanda kuke buƙata babu su, sannan waɗanda ke nan ƙasa waɗanda ba su cancanci koya ba amma suna koyawa, su kuma menene yawan su. Kaga idan aka samu wanga assessment ne aka san buƙata, to sai a yi planning, sai aka ban mu karazube.
Ya ce idan aka zo wannan tsari ya kamata a diba irin bukatu da kuma fannonin da ake bukata.
Ni aka zo sai a diba a ga cewa a'a, to jihar Katsina kuna bukatar malamai 30,000, to cikin 30,000 din ga nawa kuke bukata masu lissahi, nawa kuke bukata masu turanci, duk wannan ba a yi shi. Sai ga an ce okay, yau Katsina ta samu malamai 10,000, ko an ce a dauki malamai 10,000, to cikin 10,000 kila sai ka isko 500 Islam suka karanta, amma kila 100 ɗaya ake so Islam, ba masu turanci. Sai a wayi gari ka makaranta a ce akwai ƙarancin malaman turanci, akwai ƙarancin malaman lissahi. Saboda a tsaya an yi wannan need assessment, ba a diba buƙatun gaba, wannan buƙata muke da a wannan ɓangare. Bayan an samu jimilla total, sai a diba kuma kowane fanni, lissahi, turanci, Islam, Hausa, don kaka sha mamaki za ka isko hatta Hausa da ake ganin kamar sauƙi, babu isassun malamanta. Babu malamanta sun yi karanci. To wannan duk ya zo saboda rashin wannan tsarin na menene bukata, menene kuma za a yi. To kamar na ce, mu a shirye muke mu zauna da jihar Katsina da hatta gwamnatin tarayya inda ya cahe mu, mu ga cewa menene bukatu jihohi.
Na tambayi Farfesa Mamman Wasagu, tunda waɗancan gwamnatoci sun gabata, ko menene makomar ɗalibai da suke samun tallafi a shirin ilimin ɗaya mata a jihar?
Tsari yana nan, saboda ai dama wani tsarin yana tafiya ne tare da tallafin ƙungiyar da ake ma UNICEF. To ita UNICEF tana nan, kuma ina kyauta da ton duk da dai ba mu ga blueprint na ita sabo gwamnati ba, bana tsammanin za ta kashe ko za ta dakatar da wannan program ɗin da ke ta. Dama kuma nace ai rabi da rabi ake, UNICEF ta ba da rabi, su ma su ba da rabi, mu dai ba za mu tsaya ba. Kuma ina kyauta maka da kamar nace akwai buƙatun malaman ga musamman ƴaƴa mata, domin amfanin ilimantar da ƴaƴa mata ɗin shine akwai makarantu har yau wanda ke karkara wanda za su bi hankali zai kwanta in su ga yammaci na koyarwa bisa ga akawo wani gayi a shazan zaro yana koyo musu wannan shine babban muhimmancin da yasa muke son mu ga cewa yamma ta su cika da samun ilimi
na tambaye professor akan buƙatar inganta takardar shaidar koyarwa ta NCE zuwa ta degree ko akwai wani shiri da makarantar ke na ganin masu NCE sun samu takardar shaidar degree
muna gudanar da degree amma ta hadin gwiwa da Bayero University haka ma da nazo mun ƙara diba muka ga akwai wasu programs wanda Bayero ba ta yi to su ma muka koma Usman Danfodi University muka ga su suna wa'annan kwasa-kwasan so haka yanzu su ma mun samu hadin gwiwa da su zamu yi degree a kawannan kwasa-kwasan wanda Bayero ba ta yi kusan 14 nan gaba kadan ina jin zuwa wanga admission da za a yi zamu dauki dalibai wanda za su yi degree su ma ta hadin gwiwa da Jami'ar Usman Danfodi University
Zaradin Sanufin Tuwa Sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya
Shugabar kungiyar tallafawa musulmi mata da ake kira Imwon Hajiya Rabi'a Sufyan ta ce aure da shekaru ba sa hana neman ilimi Hajiya Rabi'a ta ce kungiyar tana shiga lungu-lungu da sako-sako domin wayar da kan iyaye waɗanda suke karkara kan muhimmancin ilimi musamman ga diyamace
to fatan mu shine da sa ran mu nan jahar Kebbi ma tunda yanzu kusan shekara guda kenan muna shiga kuma ana shiga kauyuka muna sa ran insha Allah nan ba da dadewa ba wannan matsalolin za su ragu wata rana ma za mu iya cewa insha Allah babu su
to wani irin bayani ke da yanzu je ke makarantar boko gaki kuma ke soke Qur'ani kuma ga sani ne Al-Qur'ani wani irin kira zaki ma waɗannan uwayen da suke karkara da basu barin ɗiyan su mata su tai makarantar boko
to alhamdulillah ni nayi makaranta na boko iyaka na secondary school kafin in yi aure kuma a bangaren islamiyya ma zance miki ibtida'iyya ko primary school kawai na gama ta bangaren karatun addini amma alhamdulillah da aure na da komai har ne karatu din har na kai ga nayi degree har na kai ga ina masters a yanzu haka to kin ga aure baya hana karatu kuma sannan shekaru ba sa hana mutum yayi karatu inda ya sa kansa zai yi kiran da nake yi ga iyaye mata wayanda ke karkara ko kina kauye ko da an miki aure ne to muna roƙon iyayen mu maza su ba mu dama akan cewa mu je mu yi karatu ko da muna da aure domin aure ba zai hana ka kai karatu ba kuma wani lokaci muke ciki a yanzu inda mutum yana so ya tallafawa addinin nan to dole ne sai yana da waɗannan ilimomin guda biyu sai yana da ilimin addini sannan kuma yana da ilimi na boko ko kuma in ce ilimi na zamani ta haka ne zai shiga duk inda zai iya shiga kuma ta haka ne duk inda zai iya kare addinin nan sai kare wannan addini din to karatu yana da muhimmanci Allah subhanahu wata'ala kansa a cikin Al-Qur'ani cewa ya hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun shin waɗanda suka sani da waɗanda ba su sani ba za su yi daidai kin ga ba za su taba zama daidai ba sannan Allah subhanahu wata'ala ba abota mai da jahilci har rantsuwa yayi cewa jahili ba zai shiga aljanna ba to kin ga dukkan musulmi kowa maza da mata kowa yana son aljanna to in dai kana so kana son ka shiga aljanna to wajibi ne ka je ka nemi ilimin nan dan haka ilimi ba abu ne wanda yake mai wasa ba ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa yayi may yuridullahu bihi khairan ifaqahu fi din duk wanda Allah yake nufin sa da alkhairi wanda Allah yake nufin sa da daukaka sa to sai ya fahimtar da shi addini taya mutum zai fahimci addini dole sai ka je makaranta sai ka zauna a gaban malamai malamai sun gaya maka wannan fari ne wannan baki ne malamai sun gaya maka yadda zaka inganta rayuwarka kai hatta cin abinci tafiya sa hoda ga mu mata har sa kwalli har tsefa kai ko menene akwai yanda shari'ar musulunci tace ayi to in ba kai karatu ba yaya zakai ka gano yanda shari'ar musuluncin tace kai wannan kin ga kenan kana bautawa Allah a cikin jahilci shi kuma Allah ya ce bai karbar ibadar jahili shi yasa masu iya magana suke cewa ka san Allah tun kafin ka bauta mishi don in baka san Allah ba ba za ka san yanda zakai ka bauta masa ba to kin ga kenan ashe ita bauta kuma dama Allah subhanahu wata'ala ya halitta dan adam dan ita ne to in ku baka san yanda zakai ka bauta mishin ba to Allah subhanahu wata'ala sai ka bauta mishi a jahilci ko kuma ba yanda yake ba ko kuma ka ƙara ko kuma ka rage. In ka ƙara kuma hadisi ingantacce ya ce man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Duk wanda ya kago wani abu da bai cikin addinin nan namu to ba za a karba masa ba. In kuma ragewa kai to ba za ka rage da abin da Allah subhanahu wataala ya ce ayi ba. Dole dai duk wata ibada da za ka yi sai ta hada sharuɗa guda uku. Ma'ana ka yi ta yanda Allah subhanahu wataala ya ce ka yi ta. Ka yi ta kuma don shi Allah din ba don wani dan adam ba ko don wani ya gani ya fada. Kuma dole sai yayi daidai da koyarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wannan shi ake kira bauta kuma shi ake kira karbabbiyar bauta. Kuma dole ne sai ka nemi ilimin yanda za ka yi ta.
Ke da kinka dan tabo shi gefen yanzu haki na masters na harkar boko. To wani kira zaki wa wa'annan mata da ba su son su rungumi bokon nan dai.
Kaman yanda nace a wannan rayuwa din dole sai ka yi karatu. Kuma ina jin ko Sayyidina Ali ne yana cewa ilimi kala biyu ne na duniya da na lahira. Ilimin duniya shine na boko din nan. Shine ka je kai karatun boko dan ka tallafa. Yanzu misali aikin likita ai da boko ake yin sa. Matan mu dake zuwa su bude shikin su sai tsiraice a gaban wasu mata ko kuma in ce a gaban maza. To kinga inda a ce an samu mace musulma ta je ta yi karatun bokon ta san irin wa'annan misali ta zama ma'aikaciyar asibiti ko doctor ce ita. Kinga mai mace ta je ta bude jikinta gurin namiji ai kinga wurin mace za ta je ta bude.
Maryam Ato Muhammad murya Amurka daga birnin Kebbi Nigeria.
Masu aro baki dai kuma abinda ya sauwa kenan cikin shirin na gari na kowa a wannan mako. Sai mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Kiba Hero Dedone wanda ya daidaita sautin shirin. Anan ne sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
A gaida sahabu da tawagarsa kada dai ku sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Mahukunta a kasar Kamaru sun ce wani bom din kunar bakin wake ya fashe a garin Marwa na jamhuriyar Kamaru inda ya halaka akalla mutane guda goma jiya Asabar. Wannan harin bom ya zo ne a kwanaki uku da tashin tagwayen bamabaman da suka halaka akalla mutane guda 20 da suka rasu. Talbijin din gwamnati ta ce wannan bom din ya tashi ne a wani fitaccen dandalin dare inda hakan ya ankarar da jami'an sojoji da na ceto neman waɗanda suka jikkata. Kamfanin dillancin labaran Reuters sun ce sun ji wani babban soja yana fadar cewa akalla mutane guda 60 ne suka jikkata. A yau Lahadi shugaban Amurka Barack Obama ya kammala ziyarar da ya kai kasar Kenya tushensa bayan yin jawabi mai ratsa jiki game da ziyarar tasa. Daga nan kuma ya sauka a Addis Ababa na kasar Ethiopia a matsayin shugaban Amurka na farko da ya ziyarci Ethiopia. Ya kammala ziyarar da liyafar dare ne a Kenya din inda Uhuru Kenyatta ya shirya masa. Obama ya yi nuni da cewa mahaifinsa da Uhuru Kenyatta sun san juna sannan da za su sani suna tare da sun yi farin ciki. Mr. Obama ya ce za su hada kai da Amurka da Kenya domin yakar ta'addanci.
To madalla abin da ya sauka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma Kiba Hero Dedone da ya taimaka wajen hada shiri da bada umarni da injiniya mu na yau Alheri ke muku fata alheri. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.